Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Benny Gantz, ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar Isra'ila masu matsakaicin ra'ayi wanda kuma mamba ne a kwamitin yakin ƙasar, yayi barazanar aje aikinsa idan har gwamnatin Netanyahu bata fito da sabon tsari kan yakin da ake a Gaza ba. Gantz ya bayyana haka ne a ranar Asabar, inda ya ba gwamnatin ta Isra'ila makonni uku ta fitar da sabon tsari ko kuma yayi murabus. Lamarin da ake ganin zai tilastawa Prime Minister Benjamin Netanyahu dogaro da masu tsauraran ra'ayin mazanciya.
Kadaike nu khali la khin katef el katef. Al kabinet amil khama le gabesh u la sher ada 8 biyuni.
Kalaman Gantz kenan cikin harshen Hebrew, yayin da yake bayyana aniyarsa kan aje aikin nasa idan har ba dauki mataki ba. Wannan sanarwar ta Gantz ta kara nuna barakar da ke tsakanin gwamnatin ta Isra'ila. Watanni bakwai da shiga yakin Gaza da har yanzu ba a cimma manufofinsa ba, waɗanda suka hada da kawar da mayakan Hamas da kuma maido da mutanen da ake garkuwa da su tun a harin 7 ga watan Oktoba. Gantz ya lissafo wasu manufofi ko tsare-tsare guda 6, ciki har da batun maido da mutanen da ake garkuwa da su, da kawar da Hamas, da kawar da duk wasu ayyukan soji a zirin Gaza. A kuma kafa gwamnatin farar hula tare da haɗin gwiwar Amurka, ƙasashen Turai, Larabawa da kuma Falastinawa. Gantz da ya bada nan da ranar 8 ga watan Yuni kafin ya yi murabus. A gefe guda kuma, Isra'ila ta kai munanan hare-hare a yankin Rafa da ke kudancin Gaza a ranar Asabar a cewar shaidu. Hakan na faruwa ne yayin da aka shigar da kayan tallafi na farko daga dandamalin da Amurka ta gina a bakin gabar teku. Sama da kwanaki 10 da Isra'ila ta kaddamar da wani kwarye-kwaryen hari a birnin na Rafa, fada tsakanin Isra'ila da mayakan Falastinawa ya sake barkewa a arewacin Gaza. Matthew Hollingworth, jami'i ne a hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya.
We've not been able to access our warehouse in Rafa for more than a week.
Yace sama da mako guda mun kasa kaiwa garumban adana abincinmu da ke Rafa. Abinci da man fetur da ke shigowa daga kudancin kan iyaka ba shi da yawa.
Food and fuel coming through the border crossings in the south.
Asibitin Kuwait ya ce fadan da aka yi cikin dare ya halaka mutum biyu a wani sansanin 'yan gudun hijira, inda shaidu suka ba da rahoton cewa an yi harbe-harben bindiga a kudu maso gabashin birnin, yayin da jiragen sama suka raka sake bumabumai a yankunan da ke gabashi. Gwamnatin Taliban a ranar Asabar ta ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wani hari da aka kai kan wasu masu yawon shakatawa da suka fito daga kasashen yammacin duniya a tsakiyar Afghanistan ya haura zuwa 6, ciki har da wasu 'yan kasar Spaniya 3. Kakakin ma'aikatar cikin gida Abdulmatin Kani ya faɗa a wani sakon bidiyo a ranar Juma'a cewa harin wanda aka kai a birnin Bamiyan ya halaka 'yan Afghanistan 3. Ya kara da cewa har ila yau akwai wasu 'yan kasar waje 4 da wasu 'yan Afghanistan 3 da suka ji rauni. A cewar Abdulmatin, jami'an tsaron kasar sun kama mutum 7 da ake zargin suna da hannu a harin. Yana mai jaddada aniyar gwamnatin kasar na tabbatar da zaman lafiya. Kasar ta Sifaniya ta tabbatar da mutuwar mutum 3, inda ta ce akwai mutum na 4 da ya ji rauni. Ma'aikatar harkokin wajen Sifaniya ta faɗa a ranar Asabar cewa akwai wata tawaga da ta tura Kabul, babban birnin kasar ta Afghanistan, don ta taimaka waɗanda harin ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na hasashen cewa Rasha za ta ƙara zafafa hare-harenta a arewa maso gabashi. Yana mai kira ga ƙawayen Ukraine da su aika musu da ƙarin makaman ƙara hare-haren sama da kuma jiragen yaƙi don su yi gogayya da Rashar. Kiran na Zelensky na zuwa ne yayin da ƙasar ta Ukraine take ƙoƙarin ɗaukan ƙarin mutane don su yi yaƙi.
a divisive mobilization law in Ukraine came into force on Saturday.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP yace a ranar Asabar Ukraine ta fara daukan matakin tattaro mutanen ta da su shiga yakin bayan Russia ta kai wasu harare da suka bata damar samun galaba. Lamarin da yasa wasu ke fargabar kada Ukraine ta rasa Kharkiv, birni na biyu mafi girma a kasar. A wata hira ta musamman da AFP ta yi da shi, shugaba Zelensky ya ce kwata kawai suka samu na makaman kariya da suke bukata na kare hararen sama tun bayan harin bazata da Russia ta kai Kharkiv a makon da ya gabata. Sai dai ya ce dakarunsu sun yi nasarar katse kusawar da sojojin Russia suka yi, inda har suka kwace fadin kilomita 5 zuwa 10 a cikin Ukraine. Ya kara da cewa al'amura sun kwanta a yankin na Kharkiv, amma har yanzu ba a kauce wa barazanar da ake yi wa yankin ba. Wata gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin Mali a ranar Asabar ta zargi sojoji da dakarun tsaron Wagner na kasar Rasha da kashe fararen hula 11 a farkon makon da ya gabata. Gwamnatin Mali bata ce ufan ba da kamfanin jallancin labarai na AFP ya nemi ya ji ta bakin ta kan zargin kungiyoyin da 'yan tawaye wanda suka fitar cikin wata sanarwa. Kungiyoyin sun zargi dakarun na Wagner da sojojin Mali da kai hari wani kauye da ke arewacin yankin Kidal.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Tun da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Shin shirin na wannan mako za mu tattauna batun yadda za a iya yin iyaka akan abubuwan da ake wallafawa a dandalolin sada zumunta, musamman ganin yadda mutane ke amfani da wannan dama wajen cin mutuncin juna sakamakon cewa wasu na dora komai na rayuwarsu na yau da kullum a internet din. Kusan kullum idan aka shiga dandalolin sada zumunta ana nuna kyawawan yadda rayukan mutane ke tafiya, kuma wasu rayukansu na zahiri ba haka yake ba, a yayin da wasu kuma rayuwarsu na yau da kullum ya fi inganci a kan ababen da suke wallafawa. Kazalika wasu na kallon rayuwarsu da madubin na wasu da suke gani a kafofin sada zumunta, ya kuma kai su ga rashin godiya da ni'imomin da Allah ya yi musu, kuma ya kai ga abubuwa da wasu suka mallaka ya tsone musu ido su shiga yanayi da bai kamata ba. A bisa wannan batu za mu ji ta bakin wasu matasa a dandalolin sada zumunta a game da inda ya kamata mutum ya ja layi da ababen da yake wallafawa don gudun sharrin da cin mutunci. Gare ku malamai.
Ma'aikaci ne ni a nan Abuja. Idan har aka ce abu da ya shafi rayuwar mutum, to ya kamata mutum shi kanshi ya makan shi iyakanci akan abubuwa da yawa, saboda in ka lura da rayuwarmu akwai abin da ba za ka so ma wani abokin ka ya sani ba, wani abin ba za ka so wani dan uwan ka ya sani ba, wani abokin aikin ka ba ka so ya sani. So idan ka san ba ka so su sani, kamata kai ka ja layi ma kanka. Akwai abubuwan da ya kamata ka fahimci, wannan abubuwa ne da suke kuma kashin kanka ne, bai kamata a ce akwai su a yanar gizo na duniya ba. Wanda yake kuma wannan yanar gizo abin da mutane ya kamata su lura da shi shi ne, idan fa ka wallafa abu a wurin, to yana nan ba, internet ba ta manta abu, wanda wata rana abun nan kai ba ta ma alfahari da shi, kana fa ma a ce baka taba fakawa ba, amma wani zai dauko shi ba kila lokacin ma an baka wani minista ne na FPT ko an baka wani minista kudi na Nigeria, sai a dauko su wallafa wallafa da kai, kai kanka zaka ji kunya a wannan lokacin. Saboda haka duk abin da mutum zai ya kamata ya kalli gaba, kuma ya kalli cewa shi kanshi a matsayin shi na dan adam akwai sirri tare da shi, akwai kuma bangare na gwamnati da ya kamata a cicu da wasu iyakancewa akan waɗannan abubuwa. To amma duk abinda wani hukuma za ta yi bai kai abinda shi mutum zai yi ma kansa ba, saboda ya kamata ka san cewa idan zaka duba mutane da yawa da suka ci nasara a rayuwa, ai ba a wallafa wallafa ne suka ci nasara ba, da yawan su ma in ka dauko su ba a ma san rayuwarsu ta sirri ba, amma kuma sun daukaka a duniya. To wannan wallafa abubuwa ba wai shi zai jawo maka daukaka ba, shi ne zai zo wata rana ma ya sa ka yi da na sanin me yasa na wallafa, kuma abin da kai ka wallafa ba wani wallafa maka ba, sannan kuma dole ka duba ka ga cewa a wallafa wallafa nan ka san cewa abubuwan nan ba za su kai gani wanda yake ma America zai gani wanda yake China zai gani to sai ka tambaye kanka shin kana son dan China da na America ya gani sannan kana son har nan da shekara 10 ko 20 a ƙara dauko wannan dole bannan to ina gani idan mutum yana akali da wannan abubuwa to shi kanshi zai ja maka fanayi daga cewa a wani abu bai kamata ya fita a shafin fanta da gunta ba ina gani aka bi haka za a samu wannan iyakanciya da ake jima
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma bari mu sada ku da wata matashiya wacce za ta mana bayani akan yadda kike jin layi a wallafe-wallafen ta a social media
sanana hawa ushin mai kyasi ne mai rubuci a cikin dandalin sada zumunta shi kanshi ya kawo mana icons kala-kala features kala-kala da zan ce zaka iya restrict account ɗinka ya zama private akwai abubuwan da zaka wallafa da zaka yi select mutanen da zasu gani da waɗanda ba zasu gani ba kamar ni bana sa fuska na ko wani abin da ya shafi personal rayuwa na yawanci dai abubuwan da nake rubutawa da dai rayuwan yau da kullun ne nake sawa amma dai akwai lokuta da dama da nake sa fuska na amma ina restricting fuskan nan da kuma personal abubuwan nan to satin mutane a dandalin sada zumunta din dai kana so akwai account ɗin da zaka bude zaka iya barin wannan ainihin aiki zaka iya kuma zuwa ka bude wannan zaka ringa sa abubuwan da ya shafe ka amma zaka iya making it private da iya ɗan uwanka su ne za su iya gani kamar ni abin da ni nake yi kenan
alƙalaman girdika da su ne da cewa rashin shata iyaka da ababen da ake wallafawa a kafofin sada zumunta na jawo wasu mutane zagi da cin mutunci a wasu lokuta ma ana zagin iyaye yanzu bari mu ji daga bakin malam ya faɗakar da mu a bisa madubin addini
a'udhu billahi min alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah wa ba'd assalamu alaikum kaman yanda yar uwa kika yi tambaya idan muka kalle shi ta fannin addini abu da farko da addini yake encourage shine mutum da dan adam yana daga cikin hikima na zuwan addini shine a kare abubuwa guda biyar daga cikin abin shine akwai mutunci na dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan dusan arfa aikin hajji shi da guda ɗaya na bankwana daga wannan aikin hajjin bai sake yin aikin hajji ba kuma yayi umra guda hudu a rayuwar shi yana cewa ya ayyuha an-nasu inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha ita ya ku mutane lallai dukiyoyinku da jininku da rayuwanku haram ne haka musulunci yana kiyaye mutuncin dan adam ba daidai bane wani ya je irin shafafan sada zumunta ya ci mutuncin wani dan uwan shi musulmi yin haka haram ne da wannan dalilin ne muke nasiha zuwa ga yan uwa da suke amfani da wannan kafafe na social media duk da cewa hikima ne na Allah da ya dinkula duniyan aure guda wanda yake cewa yana iya ganin ka kuna iya magana wanda yake Saudiya za ka iya magana da shi to amma ko mu kiyaye zuwa social media muna zagin junan mu muna cin mutuncin junan mu kana iya yin wannan ka je lahira dalilin social media kuma ka ganka a wuta me dalili saboda ka je lahira ka zage wani ka ci masa mutunci sai ibaladan ka na ibadojin da kai sai a ba mutum hakan ne baka taba gani shi bai taba ganin ka ba amma ka zage shi a media ba tare da hakkin shi ba haka mu kiyaye wannan
to madalla malam
abu na biyu shine akwai abin da ake kira alainu haqqun mazala yace kan mun baka gaskiya ne wani Allah ya mishi ni'ima sai ya zo ya dauka ya wallafa a kafafan irin sada zumunta dan mutane su gani ba tare da yana addu'a ba tare da masu ganin suna cewa masha Allah ba to wannan kuma sai ni'imin ya zo ya gushe to mun ainin gaskiya ne shine Hausa suke kira maita ka zo kai wanka ko an haifa maka yaro ko ka sai mota ko ka sai gida ka wani sai kwana duka gida ya rushe ko mota ya accident ko yaro ya mutu wannan duka yana faruwa to kiyaye irin waɗannan abubuwa din yana da kyau abu na uku shine yana da kyau kuma mu gane cewa dan ka ga dan uwanka yana wani kasa a hayanin irin wannan amfani to zaka samu lada da dan uwanka da baka taba gani ba kuma kila ba zaka ganshi ba sai kun hada a filin alkiyama shine ka ga dan uwanka musulmi yana wani waje yana da bukatun addu'an ka sai ka masa addu'a a lokacin da kake masa addu'a malaika yana cewa laka bi mislihi kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roka mai kaga shi haduwan ku a social media kai mai addu'a Allah ya karba addu'an kuma ya sa malaika ya masa addu'a wannan sai zama ya taimake ka shi zuwan kafan sada zumunci abu ne mai kyau amma sai dai ka duba ta wani hanya zaka yi wanda zai amfanar da kai a duniyan ka da kuma lahirin ka akwai wanda suke kasuwanci akwai wanda suke karantar da addini akwai wanda shi ba ma hanyar da zai samu karatun addini in ba ta media din ba sannan hatta da mutane da yawa wanda su suka ce a yanayin kasan da suke ba sa jin wani karatu sai irin a social media za su ga malamai suna karatu sun gyara addinin su sun sani za su bauta ta Allah shi ne da amfani haka kuma a akasin haka mutun yazo ya bude sarai ko mace tana rawa tana kaza wanda an santa da kunya to alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama wanda kuma yana nuna mana cewa lallai Allah gaskiya ne kuma lahira gaskiya ne
gode Allah ya sa mu gane to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf ke mana fata alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau zamu yi magana ne akan cututtukan da suke da dangantaka da gashi ko kuma cututtukan da suke kama gashin kai da kuma yadda ake kula da shi kanshi gashin domin gujewa irin waɗannan cututtuka tare da ni a cikin shirin akwai Asiya Salman Faskari kwararriya a fannin gyaran gashi da kuma cututtukan da suka shafi gashi to barkamu da wannan lokaci barkamu da warhaka kamar wasu irin cututtuka ne ma suke shafar gashi
akwai cutan dandruff akwai cutan dandruff amosari kenan akwai cutan kwarkwata akwai cutan sanko da yake damun jama'a wato shi amosari ana iya samun shi a kowani kilan yana da shi kai amfani da mataji ko kuma kai amfani da abin kitso yana da shi ko kai amfani da shi to zaka iya samu shi ma kwarkwata cuta ne take damun mutane sosai gaskiya saboda kwarkwata yana cin gashi yaddan shi banda ma gashi har yana taba yana cin scalp da yana dan shan jini kenan
kanshi fatan gashi
kenan kuma cuta ne gaskiya babba kuma idan aka kula da gashin za a iya maganin shi
kamar ma menene yake kawo irin waɗannan cututtukan da suka irga kika irgo dinnan su amosanin nan su sanko da abin da kika kira wani guri sai kiga da gashi wani wuri irin gashi dai kaman yayi dabbare shin me ke kawo waɗannan cututtuka
gaskiya wata sa'in rashin kula da gashi ne kazanta ko kuma kaje kai amfani da dan kwali mai datti ba a wanke ba ko kuma dan kwalin mai kilan yana da wani kwari wata sa'in ma kwarin kwarkwatan a cikin dan kwalin yake to maybe idan akwai a jiki baka sani ba ka dauka ka dora akan ka to kin ga zai shiga gashi kenan kuma daga gashi kadan su suna haifuwa ne suna hayayyafa kadan duk in guda biyu ne kafin kashe mai sun karu 4-5-6 to haka sai kiga sun yi yawa sosai gaskiya so yawanci gaskiya rashin kula da gashi ne da kazanta shi yake kawo cututtukan da sai su zama abinda ba a yi tunani ba a gashi
kin irga cututtuka da dama da suke shafar gashi kamar wanne ne yake kawo zubar gashi kamar kin ga amo mata za ki ga muna damuwa da in gashin mu yana zuba ki ji ce ni gashi na sai zubewa yake ban san menene ba shin a cikin waɗannan cututtukan da kika irga wanne ne yafi kawo zubar gashi gaskiya kamar ne na fada daga farko rashin kula ne to kin ga kamar idan kana kula da gashin ka kana wankewa akai to akwai dattin da idan ma akwai shi gaskiya in dai ka wanke shi a yanda ya kamata to dattin da cutar zai fita akwai kuma magungunan da ake badawa kin ga kamar irin su black seed abata sauda karimfani hulba to gaskiya magunguna ne sosai da idan ko yaya ka dan tafasa su ka shafa a gashin ka zai iya kashe maka in akwai kaman wani cuta in ma kwarkwatan ne in ma zuban gashin ne to a wani in dai kana amfani da su yanda ya kamata gaskiya za su taimaka to gaskiya yawanci mata yanzu za ki ga gaskiya ba su kula da gashin su yanda ya kamata wata ma za ki ga tana kiuyan tafta ta je a wanke mata ko kuma ki ga kitso an kitso ya dade kitso yayi wata da watanni to shi ma za ki ga dandruff wato amosarin kenan in akwai shi to in kitso ya dade za ki ga ya dangare a waje daya kuma yawanci gaskiya gashi yana son iska wata za ki ga ta daura dan kwali ya dade akai ba a bude ya sha iska ba ko da a daki ne dai at least ko da yaya ne dai a ringa dan cirewa gashi yana son iska a cikin cututtukan da kika irga na ga kin ba da karfi akan magana ita wannan kwarkwata da take kama gashi shin menene illar ta a gashin dan adam gaskiya kwarkwata babban ciwo ne sosai saboda kin ga duk abin da aka ce maki akwai kwaro ne a
jikin dan adam shi ma kwaran dole akwai abin da zai ce ya rayu to zai zaki ga banda ma cin gashin da suke su kwarin suna dan cin fatan gashi zai zama lahasin fara shan jinin kanka to kin ga abu ne ba karami ba tunda duk abin da zaki ji an ce da kadan da kadan da kadan da kadan to in ya taru gaskiya zaki ga yawan ciwon kai wani ma zaki ga kanshi yana ta ciwo ya rasa menene banda ma ciwon kai ga kaikayi rashin sukuni san kai ta kaikayi babu wani comfort gaskiya ko kuma zaki ga shi kwarkwata in yayi yawa wata in zaki ga gashi har yana wari to kin ga gaskiya kwarkwata babban ciwo ne da ya kamata a bada muhimmanci akai kuma a rinka sanin yanda za a kula da gashi saboda a magance samun shi wa'annan cututtukan da kika irga mata ne kawai suke iya samuwa da su ganin cewa suke da kaman gashi mai yawa akan su ko kuma har da maza ma suna fuskantar wa'annan matsaloli eh maza ma zaki ga gaskiya suna samun cututtukan saboda wani namijin zaki ga shi mai son tara gashi ne to in dai har zaka tara gashi kuma yana jikinka to gaskiya akwai tabbacin cewa kai ma zaka iya samu zaka iya kamuwa da wa'annan cututtukan amma idan namijin idan kaman namiji mai aski ne maybe duk bayan sati daya sati biyu zaka aske gashinka to in ma akwai wani cutan in ka aske zai tafi da shi wai in su kuma mazan suna kamuwa fa da wani cutan a wurin aski zaki ga kilan ka je aski ka samu saboda wani nan mazan wai in su mazan zaki ga suna su nasu yawanci cututtukan da zaki ga yana damun su shine sanko zaki ga namiji koda ma yayi aski in gashin zai fito wani guri zai fito wani guri ba zai fito ba to sankon nan shi ma kanshi wani cuta ne gaskiya da yawanci an fa samun su a wajen maza yawanci kuma zaki ga idan ba su magance shi da wuri ba sai giga shi ma ya zo ya zama masa wani damuwa kenan ya kamata su ma maza su rika kula da gashin su ga waɗanda suke tara gashi to wasu sukan ce yawan wanke kai yakan sa wato kamar duk mai kwan da ke kai gashi ya fita kuma wanda hakan yana kawo bushewar gashi da yake haifar da ma wani lokaci zubar gashi to shin yaya ya kamata a rika wanke kai a sati kamar sono ko kuma a wata sono ya kamata a rika wanke kai gaskiya wanke kai kullun matsala ne saboda idan zaka ce kullun zaka wanke kai in ma mai kake amfani da shi to kin gani ba zaka bari man ya gama shiga yayi abinda ya kamata ba zaka wanke idan kai kullun yana a bushe akwai yiwuwar zube wanshi ko da yaushe kenan saboda idan kai is moisturized yana da mai a sashi a kan shi yana da dan mai ko a jikin shi to kin ga ko tajewa kika zo yi ba zai zube kaman idan a ce a bushe yake gaba daya ba to gaskiya ya kamata a ce koda zaka wanke gashin ka idan a wata bai fito biyu ba amma wanke kai kullun gaskiya yana sa wannan kai ya zube yana da yiwuwar sa gashi ya rinka kakkadewa sosai da wuri to amma idan kaman a wata haka zaka iya samun kaman so biyu ka wanke so biyu a wata ko kuma kilan zaka iya sa kaman cikin wata biyu zaka wanke shi ma haka so uku ko kuma duk wata dai ka samu lokaci so daya ka wanke kuma wanke wannan ba wai kawai ka zuba ruwa ka ce ka wanke ba a wankewa ne da ya kamata ka tsaya ka wanke a natse in ma salon zaka je ka tsaya a wanke maka a sa maka shampoo da conditioner a wanke maka duk yanda ya kamata gaskiya to shine nakan ji ana cewa kamar yadda ake zuwa wajajen wanke gashi sai na ji ana cewa kamar yawan amfani da shi wannan dryer wanda ake amfani da shi wajen busar da gashi akan ce yawan amfani da shi shi ma yana kawo matsala ko kuma illa a gashi ki mana karin bayani mana eh gaskiya shi wannan heat damage kenan ake kiran shi inda idan zafi yayi yawa akai yana kawo cutan gashi kuma haka ne gaskiya in kamar ko da yaushe gashin kai kana sa mashi heat sosai wato in ka je zafi ana busar da shi ana sa mai zafi sosai gaskiya akwai wanda gashin zai zama very weak to ko da kitso za a maka gudun kwancewan akwai wanye ta zuzzubewa ko kuma in ka zo tajewa dandanan ya yayi ta kakkabewa to gaskiya shi ma wannan heat din wannan zafin yana kakkatsar da gashi sosai to yawanci gaskiya ni ina bada shawara akan cewa ko da ka je za a wanke maka akwai yanda za a busar maka da ba sai an sa maka zafin nan sosai ba zaka iya cewa a sa maka zafi a kadan wato on low heat kenan ko kuma akwai yanda za a iya busar maka da gashi ba ma sai an sa maka heat ba kwata-kwata gaskiya shi ana kiran shi normal blow drying ne kawai zaka je sai a busar maka da gashi ba sai an sa maka zafi ba gashin zai bushe sai a taje a shafa mai shikenan wani irin abinci ya kamata kamar mata su rika ci da zai dinga gyara musu gashi eh gaskiya stress yawan kaman wata sa'in ma yawan aikace irin ka gaji kwakwalwanka a gajiye komi yawan stress di gaskiya rashin hutu yana kawo kakkabewan gashi sosai kuma gurin cin abinci ya kamata a nemi abinci kaman mai gina jiki kaman ƴaƴan itace da ƴaƴan ganyayyaki da gaskiya wanda idan ka ci za su gyara maka jiki kin ga ko madara ma yana gyara gashi sosai kwai in yawancin kwai yawan shan madara ayaba yana gyara gashi sosai gaskiya ya kamata koda abincin da zaka ci ka tabbatar da koda ba koda yaushe ba amma dai at least ko akan lokaci akai ka tabbata kana dan cin wa'innan abubuwan da zasu dan gina maka jiki da zasu gyara maka gashi shin wani jan hankali zaki wa mutane domin ganin cewa sun gyara da gujewa irin waɗannan cututtukan da suke shafar gashi shawaran dai shine a dage da kula da gashi a rinka shin abin da ya kamata tsafta dai shine gaskiya babban abin koda zaka yi amfani da mataji ko abin kitso in kai amfani da shi zaka dan iya sa ruwan zafi ka dan tsaftace shi ba koda yaushe ba zaka iya idan kaman kai amfani da shi so daya biyu uku sai ka dan ƙara sa zaka sa shi a cikin ruwan zafi kuma akwai wa'insu abin da suka makale a cikin na datti kin ga zai iya sawa ya tafi kenan
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya war jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a latilas sanan zamu dasa aya a cikin shirin to a madadin ita Hasiya da muka kasance tare da ita a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar da ma sauran dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku nake cewa mu kasance lafiya
madalla
Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40 wato ba za mu samu lokacin mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'ummansa da cewa duk abin da zaka yi kai dan Allah ba zaka yi dan mutum bane domin sakamakon mu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan ka yi mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kai mumuna ba za ka gaji mulkin sa ba zai ba wa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk wannan ayyuka in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa kai duk abin da zaka yi kai wa dan adam ba dan shi bane to dan Allah kake masa saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa idan ka aika aikata mumuna zaka samu mumuna sakamako amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka daji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mutuna mu yi ma dan adam alkhairi ranan kace za mu samu sakamakon sa assalamu alaikum
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya